Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 4 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai.
Tsohon yariman masarautar Jordan Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani fitan bidiyo jiya Asabar cewa an tsare shi a gida kuma an gaya masa kada ya tuntuɓi kowa. Ma'aikatar lafiya ta India ta faɗi yau Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus 93,249 a cikin awanni 24 da suka gabata. Mahukuntan Habashi sun faɗi cewa sojojin Eritrea sun fara janyewa daga yankin Tigray.
To, kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji yadda 'yan Nijar mazauna Najeriya suka yi bikin nuna farin cikinsu da rantsar da sabon shugaban ƙasarsu cikin lumana.
Mun gode ma Allah da ya nuna mu shugaban na Nijar na farin fulla wanda aka zaba ya ci a karba.
Za kuma a ji yadda masana ke ci gaba da tsokaci kan bacewar jirgin yakin Najeriya samfurin Alpha Jet da 'yan Boko Haram ke ikirarin su tattaɓo shi, amma rundunar mayakan Najeriya ke ƙaryata ikirarin.
Wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tare jirgin kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse wasu abubuwa za su fita su bugi jirgin. Kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama. Idan jirgi ya tarwatse a sama, rugurgujen shi zai watsu ne a ko'ina a fili da yawa.
Haka kuma za mu sake kawo muku rahoto kan rigimar filaye a biranen Najeriya musamman ma Kano. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Tsohon yariman masarautar Jordan Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani fifan bidiyo jiya Asabar cewa an tsare shi a gida kuma an gaya masa kare ya tuntuɓi kowa. Hamza ya fitar da fifan ne bayan da sojan ƙasar suka ce masa ya dakatar da duk wasu ayyuka da ka iya shafar ƙasar wajen kwanciyar hankali da tsaro. Shugaban rundunar Yusuf Huneti bai fayyace ko menene irin waɗannan ayyuka ba, kuma ya musanta rahotannin da ke cewa an kama Hamza. Hamza ya ce a cikin bidiyon wanda lawyansa ya miƙa wa BBC, baya cikin wata makarƙashiya daga ƙasashen waje kuma ya yi tir da tsarin mulki da cewa rashawa ta mamaye shi. Jaridar Washington Post ta ce hukumomin Jordan sun tsare Hamza tare da kame wasu mutane kusan 20 bayan da abinda jami'an suka kira barazana ga zaman lafiyar ƙasa. Ma'aikatar lafiya ta India ta faɗi yau Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus 93,249 a cikin awanni 24 da suka gabata, wanda shine adadi mafi girma a ƙasar da ke yankin Asiya ta Kudu cikin kwana guda a wannan shekarar. Ƙasashe biyu ne kawai suka wuce India da yawan waɗanda suka kamu da coronavirus, a cewar cibiyar jami'ar Johns Hopkins. Amurka tana da mutane miliyan 30.6, yayin da Brazil ke da miliyan 12.9. Miliyoyin mutane a faɗin duniya suna fuskantar sabon kulle a wannan ƙarshen makon na bikin Easter saboda cutar coronavirus wadda ke hauhawa duk da ci gaba da aikin allurar rigakafi da ake. Ministan sufuri na Taiwan ya faɗi yau Lahadi cewa ba zai gujewa alhakin da ya rataya a wuyansa ba game da mummunan hatsarin jirgin ƙasan da ya faru, duk da cewa an yi watsi da tayin murabus ɗinsa da ya yi, da ake ci gaba da tambayoyi akan raunin tsaro da ka iya taimakawa ga abin da ya faru. A hatsarin jirgin ƙasa mafi muni da ya faru a tsibirin tsawon shekaru 70, mutane 51 aka tabbatar da mutuwarsu bayan da wani babban jirgin ƙasa ya yi karo da wata babbar mota kusa da gabashin garin Hulen a ranar Juma'a, lamarin da ya haifar wa jirgin kaucewa daga hanyarsa kuma ɓangaren gaban jirgin ya lalace. Da yake magana a wurin da jirgin ya fadi da ke bakin teku zagaye da tsaunuka, Ling Chelong ya ce ba zai gujewa ɗaukar alhakin abin da ya faru ba.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan Nijar mazauna ƙasar suka yi bikin nuna farin cikinsu da yadda aka rantsar da sabon shugabansu cikin lumana duk kuwa da barazanar da aka fuskanta a kwanakin da suka gabata. Madina Dauda gare ki.
Wannan farin ciki nasu ya biyo bayan rantsar da sabon shugaba Muhammadu Bazoum da aka yi a ƙasar Nijar, kuma wannan shine karo na farko da shugaban gwamnatin farar hula ya miƙawa farar hula mulki, wanda yin haka ya nuna ɗorewar tafarkin demokradiyya. Alhaji Usman Muhammad shine shugaban 'yan Nijar mazauna birnin tarayya Abuja.
Mun taro yau saboda mu nuna murna namu akan yadda Nijar ta yi zaben talami lafiya, inda zababben shugaba Muhammadu Bazoum, mun gode ma Allah da ya nuna mu shugaban na Nijar na farin fulla, wanda aka zaba ya ci kuma ya karba zababben da aka yi mishi a hannun farin fulla. Saboda haka mun ji daɗin haka, muna fata ya Afirka da ƙasan duniya tana farin ciki da yadda Nijar ta yi, yadda Muhammadu Isufu yadda ya yi mulkin shi, kuma ya zo zai mai kama zababben ƙasan Nijar inda 'yan Nijar suka zaba. Saboda haka shi ne muka fata, kuma shi ne muke jin daɗi yadda abun yake, muna sa rai da zai kawo zaman lafiya cikin ƙasar Nijar. Mun tabbatar kuma mutumin da zai haɗa kan 'yan Nijar ba zai nuna wa wani bambanci ba, kuma ya kawo zaman lafiya cikin Nijar, ya haɗa kanshi da 'yan ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Muna fata Allah ya sa ya yi haka, kuma shi ne fatanmu, kuma shi ne muke so. Allah ya taimake shi, Allah ya taimaka Nijar ya haɗa kanta da ƙasashen Afirka gaba ɗaya.
Ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa ta RDR Canji, Hassan Kwase, ya yi fatan za a sako musu 'ya'yan jam'iyyarsu da hukuma ta kame, tare kuma da fatan za a jawo su kusa don tafiyar da mulkin kasar.
Kiran da muke so mu kira ga shugaba wanda aka rantsar da shi, mu dai 'yan adawa har yanzu muna da jan da muke da shi shine muna da shugabanni wanda har yanzu suna nan an kama su ba kan ka'ida ba. In suna so a yi tafiya na gaske, muna so a sake muna wayannan mutanen da aka kama, mu zo mu zauna da su, mu tattauna mu san irin hanyar da ya kamata mu bi. Ayin wannan taron 'yan adawa ba su hallara ba. To ina ga in da ana so ci gaba, lalle ne in za ka yi wayanda ba sa tare da kai, su bin su za ka yi ba su za su bi ka ba. Yabiyan adawa in dai yana so tafiyar nashi yayi, su ma suna da hakki, saboda su ma 'yan kasa ne, kamar shi ma yayi da yake 'yan kasa haka su ma suke suna da hakki akan wannan tafiya. Tafiyan ba zai yi ba ce shi kada zai yi tafiyan, dole sai da 'yan adawa.
Wannan al'amari ya sa ɗan Najeriya Zakariya Muhammad Bindawa taya su murnar samun sabuwar gwamnati.
Na zo taya su murna ne sakamakon cin nasarar shugaban ƙasarsu da ya samu. Muna mai fatan alkhairi, muna fatan duk abin da zai kawo matsala Allah ya tsare, so muna fatan Allah ya haɗa kansu gaba ɗaya. Mu ma Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shirenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Mahukuntan Habashi sun faɗi jiya Asabar cewa sojojin Eritrea sun fara janyewa daga yankin Tigray, inda suka yi aiki a gefen sojojin Habasha a yakin da ake yi da shugabannin yankin da suka tsere. Ma'aikatar harkokin wajen Habasha a cikin wata sanarwa ta ce a yanzu haka Eritrea ta fara kwashe sojojinta da ke Tigray da Habasha waɗanda ke aikin tsaron iyakar ƙasar. Ba a san adadin sojojin Eritrea da suka rage ba, kuma wasu daga cikin Tigray sun tabbatar da cewa sojojin Eritrea ba sa fita ko kaɗan. Shugabannin yankin sun zargi sojojin Eritrea da cewa wani lokacin sukan saka kayan sojan Habasha. Daga ƙarshe, dakarun da Amurka ke mara baya arewa maso gabashin Siriya suna yabawa da gagarumin nasara biyo bayan ƙoƙarin da aka shafe na kusan mako guda ana kawar da ƙungiyar ta'addanci ta Daesh daga sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a yankin, duk da cewa sun yi gargaɗin cewa hatsarin bai kusan karewa ba. Jami'ai daga rundunar 'yan tawaye ta Syrian Democratic Force da jami'an tsaron cikin gida na yankin sun sanar da kawo ƙarshen abin da suka bayyana a matsayin kashin farko na aikin ƙwato sansanin 'yan gudun hijirar Al-Hol. mai tarin rumfuna da ke dauke da mutane kusan 62,000 wanda ya zama duka matattarar 'yan gudun hijira da kuma cibiyar ayyukan ISIS. Aikin wanda ya hada da sojoji kusan 5,000 da ke binciken rumfuna a sansanin ya yi nasarar cafke wasu da ake zargin 'yan kungiyar ISIS ne su 125. Jami'ai sun ce 20 daga cikin waɗanda aka kama mayakan ISIS ne waɗanda ke da alhakin kashe-kashe fiye da 40 da ya addaba sansanin Al-Hol tun farkon shekarar nan.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma muna Najeriya, inda masana ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ikirarin da Boko Haram ke yi cewa ita ta kakkaɓo jirgin yakin Najeriya samfurin Alpha Jet da ya ɓace. Tana mai yada wani faifan bidiyo da cewa jirgin ne a yayin da yake faduwa da kuma lokacin da ya fado. A ɗaya gefen kuma rundunar sojin saman Najeriya ke ƙaryatawa da cewa hatsari ne jirgin yayi, amma ba tare da sanin inda tarkacen jirgin yake ba. Hassan mai na kaina gare ka.
Kwararru na ci gaba da tsokaci tare da nuna tababa akan ikirarin kungiyar jama'atu a Ahlus Sunnah wal Jama'a a watuwar jihad wato Boko Haram bangaren Abubakar Shekau, wacce ke cewar ita ce ta harbo jirgin yakin rundunar sojin saman Najeriya nan samfurin Alpha Jet a jihar Borno. Kwararre kan sha'anin tsaro kuma babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya, Group Captain Sadiq Garba Shehu, ya kalli wannan bidiyo ga kuma abin da ya shaida min.
Shi wannan bidiyo idan ka kalle shi a tsanake daga farko-farkon shi ya nuna kaman makami mai linzami ya tashi sama ya kaɓo jirgi a ƙasa. Mu a matsayinmu na masu nazarin tsotsi a tambaya, Boko Haram a sani da aka yi suna da makami mai linzami, an sa akan wannan shine a'a, kaji magana na ɗaya kenan. Sannan shi kanshi kuma idan da yawa a cikin masana idan aka ce jirgi an kakkaɓo shi daga sama ko kuma ana tunanin an kakkaɓo shi daga sama ne ko ko wani abu ne a cikin jirgin ya fashe, akwai hanyoyi da yawa da ake dubawa a san cewa jirgi an kakkaɓo shi a ƙasa. Jirgi da aka kakkaɓo daga sama da makami mai linzami, wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tare jirgin, kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse wasu abubuwa haka za su fita su bugi jirgin. To kaga wannan abun za su tarwatse kafin su taba jirgin, za su bar rami a cikin jirgin, kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama. Idan jirgi ya tarwatse a sama, rugurgujen shi zai watsu ne da yawa a ko'ina a fili da yawa, kuma zai zama gutsu-gutsu ne ƙanana-ƙanana ba wai manya-manya ba. To in ka duba kuma wannan video kaga mun ga jirgi kusan dukan shi ma gashi nan a wuri ɗaya, har zama mai tuka jirgin gashi nan a wuri ɗaya. To a gaskiya jirgin da makami mai linzami ya kakkaɓo a sama zai tarwatsi, kuma saboda yana can sama guraguzan ma zai watsu ne a wuri da yawa, za a iya samun wurin kilomita 20 inda wannan abu zai tafi saboda sama ne.
Shi ma da yake tsokaci kan al'amarin, bai bincike kan sha'anin tsaro ta Sweden Mr. Hugo Kanam ya zargi kungiyar ta Boko Haram da yada farfaganda da bidiyon wanda ya ce bidiyon wani jirgin yakin sojojin kasar Syria ne wanda ya bindiga a sama tun shekara ta 2012 a birnin Idlib. Ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta bakin kakakinta Air Commodore Edward Gabquet ta ce wannan video na Boko Haram da suka fitar suna cewar su ne suka harbo wannan jirgin, ko kaɗan ba gaskiya ba ne. To ko mai Boko Haram ke son cimmawa da ikirarin cewar ita ta ɗauki nauyin harbo wannan jirgi na sojin saman Najeriya? Har ila yau ga masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu.
Ka san a wannan area ma a ran da aka yi wannan abu, ni ina Maiduguri ta wannan lokaci, duka wannan area akwai hazo wanda ke kowa ya sani, har masu bin jirgin kasuwa an ta kashe flight a wannan lokacin akwai hazo. To wannan hazan ba na ce na sani ba ne, yana ewa abu ne. To abin da ni sani shine jirgi ya faɗo, ko saboda hazo ne, ko saboda kuskure ne, ko saboda tangarɗar inji ne, jirgi ya faɗo. Boko Haram a wannan lokaci sai suka samu suka tsinci dami a kala, jirgin nan ya faɗo a wurin da suke kuma sojoji ba su isa ba. ISIS sun nuna musu muhimmanci fitar da video akan aikin propaganda. So a cikin lokaci kadan Boko Haram suka samu wannan jirgin, sai suka gane cewa wannan abun yana da amfani a wurin propaganda. Suka samu masu musu video, suka hada video, suka nuna cewa wai sun harbo jirgin nan, ga jirgin nan ya faɗi. Sai suka samu wannan jirgin, suka dauki wannan video din dan su nuna, kuma su kariya ma sojojin Najeriya lawa jirgin nan from all indication ba harbo shi aka yi ba.
Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, yanzu kuma bari mu sake kawo muku rahoto kan rigimar filaye a manyan biranen Nigeria, musamman ma Kano, inda har hukumomin yaki da almundahana suka fara shiga al'amarin. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Takaddamar mallakar filotai gidaje filaye da gine-gine a biranen Nigeria abu ne da ke zama ruwan dare. Kano na ɗaya daga cikin birane a Najeriya da ke fama da irin waɗannan matsaloli. Ko da yake a shekarun baya wannan matsala ta fi wakana ne a tsakanin ɗaiɗaikun mutane, sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan lamarin na rikiɗewa ya koma tsakanin hukumomin gwamnati da ɗaiɗaikun mutane, ko kuma tsakanin 'yan kasuwa, kamar yadda yake faruwa tsakanin hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano, wadda ke binciken ikirarin da wani ɗan kasuwa ke yi cewa ya sayi filin gandun sarki na ɗorai ƙarama da ke daura da jami'ar bayar Kano mai faɗin hekta 22.
Na ga takardar da sarki waziri ya ce ya sayawa da wannan gurin. Sarki waziri shine ɗarimi ya sai da gurin nan a naira miliyan 200. Amma fa kakka manta a cikin sam takarda ta kotu an ce an sayar da na masarauta na magada naira miliyan 575. Wannan na masarauta fa ya fi ninka na magada. Sannan ko miliyan 200 abinda aka ce ga takarda wadda wani a waisu Abbas Sunusi ya rubuta ya ce ya karɓi dala 416,600. Ba fa cewa aka yi an saka wancan, an ce an saka account ga account number ma, amma wannan cewa wannan ya ce ya karɓi dala a hannunsa. To sannan ka ce wannan hukumar ta bincika?
Barista Muhimmi Magaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano. Sai dai tuni wannan ɗan kasuwa Alhaji Yusuf Aliyu Shaibu ya garzaya kotu don neman dakatar da binciken hukumar, kamar yadda lauyansa barista Ahmad Sani Bawa ke faɗi.
From record abinda muke da shi ya sa miliyan 200 ya sai na wajen ta Emirate Council, ya sa wajen miliyan 500 ya sai na wajen magadan margayi mai martaba sarkin Kano a Dubai Yaro. Mun je ne kotu domin kotu ta kawo ƙarfinta ta dakatar da wannan da yake amfani da jami'an suke ƙarƙashinsa zuwa gurin keta haddin wannan ban Allah gurin abin da ya mallaka wanda ya sa kuɗi saya.
Kuwa shekara ta 2019 hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ta gudanar da makamancin wannan bincike a kan majalisar masarautar Kano kan yadda aka yi cinikayyar filotai da gidajen da aka gina a gandun sarki na Darmanawa da ke birnin Kano. Kazalika irin wannan takaddama ce ke wakana tsakanin mazauna unguwar Darmanawa layout da majalisar masarautar ta Kano kan batun filin ED. A hannu guda kuma akwai makamanciyar wannan takaddama tsakanin majalisar gidan zakka mai zaman kanta ta Kano da gwamnatin jihar Kano. Malam Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum ya yi tsokaci a kan wannan batu.
Akwai da yawa dalilai da suka sa ake samun rikice-rikicen filayen. Wasu daga cikinsu shi ne a baya akwai ƙungiyoyi da hukumomi da suka sayi filaye da niyyar cewa kamar zuba jari ne. To kuma daga baya aka samu sauye-sauye ko na shugabanci a irin su waɗannan hukumomi da ƙungiyoyi. Sai kasance wato yadda ake gudanar da ko kuma sarrafa su waɗannan filaye ɗin ya canja daga manufar da aka samu da su ta baya. To wannan ne yasa aka shiga cikin irin waɗannan ruɗani ɗin da rikice-rikice. A baya kuma akwai wuraren da suke da ba filaye bane. Alal misali idan aka dubi tanadin gandayen sarki da aka yi, waɗanda su ma a hankali gari ya tarar da su, kuma wasu sun koma filaye.
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan guda cikin masu fashin baki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Shekara ɗaya kenan da barkewa annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo, inda muke lalubo batutuwan da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen yanar gizo. A makon da ya gabata mun duba kasuwanci da kudin yanar gizo, wato cryptocurrency a turanci, inda Salisu Mustapha ɗaya daga cikin masu hada-hada ta wannan hanyar ke mana ƙarin bayani dangane da tsarin na blockchain da ke zama bankin da ake ajiye kudin cryptocurrency ko bitcoin.
Wanda computer ka da computer ta ko waya ka da waya ta da wayar wancan da wayar wancan, abinda nake gani a waya na shi kake gani a waya, haka wancan yake gani a waya, gaba ɗaya da a in chain, kuma sai aka yi da musu abin da ake cewa distribute leja, a rarraba mu kowa ya ga abin da yake wakana a computer sa ko a wayarsa. Kaga kenan, tunda abu ne wanda yake da cikakken transparency, babu cuta ba cutarwa, saboda idan kai manipulating ko kuma idan kai lalata na wayar ka ko na computer ka ko kai manipulating na wayar, wancan baka isa ka manipulating ba, saboda baka ma san shi ba ballantana, ka gane? To dan haka abin yana tafiya gaba ɗaya generally ne a wayar computer kowa, abin da yake nunawa guda ɗaya ne, in ya tashi na wayar kowa ya tashi, in ya sauka na computer kowa ya sauka, saboda is distributed ledger kuma akan blockchain yake, ba wanda zai sai ce yau bari ya shiga ya ƙara wasu lambobi ko ya rage lawalawa wasu lambobi. To wannan shine abubuwan a takeice abin da ya shafi cryptocurrency da kuma blockchain. Shi cryptocurrency shine duke, shine kuɗin, shi kuma blockchain shine bankin da aka sa kuɗin, wanda wannan bankin yake da cikakken kariya.
Kasuwanci da kuɗin yanar gizo abu ne da ya samu karɓuwa tsakanin al'umma, musamman a wannan zamani, inda da dama ke ganin hanya ce mafi sauki wajen rage cunkoso na hada-hadar kuɗaɗe da kasuwanci da kuma tsaro, sace-sacen kuɗi da zamba cikin aminci, kamar yadda masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya bayyana.
Wannan tsari na duniya yau ya zamanto ya zo da hada-hadar kuɗi ne yawa da kuma abubuwa na ci gaba da yawa. A yawancin kuɗi a ɗauki zunzurutun kuɗi a kai shi banki yau ya zama wani abu irin kamar kusan na da, a dinga ɗiban kuɗi ana yawo da shi a cikin jama'a, tunda an maye gurbi da yawanci ATM card ko ina mutum ya je. Bayan ATM card akwai ana amfani da tsari na transfer, wato aika kuɗaɗe daga asusu daban-daban. To duk waɗannan abubuwan ci gaba suka kawo su. To lura da ganin cewa mutane suna so su buɗa yanayin yadda ake hada-hadar kuɗi a duniya, su waɗannan masana ƙwararru suka ɓullo da wannan tsari na cryptocurrency, wanda ma ba sai an samu alaƙa da hukumomin kuɗi na duniya ba, ba sai an samu alaƙa ma da wani wata cibiya ta ba da kuɗi cewa wannan abin kuɗi ne ko dala ko naira ko abin nan ba. Mutane ma za su iya haɗuwa su yi wata yarjejeniya da ta zamanto tsari a tsakaninsu da za su iya saya da siyarwa, wanda shi ake kira wannan cryptocurrency.
Tukar dai a sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shi dai wannan kuɗi na yanar gizo iri daban-daban ne, kuma darajarsa ya bambanta. Gade Yusufuddin A. Yusuf, ƙwararre a fannin kimiyyar kwamfuta da yanar gizo da ƙarin haske.
Akwai currencies da yawa, ba wai ita cryptocurrency ba wai currency ɗaya ba ne, ba wai a ce wai kamar ita dala ce kawai currency ɗaya za ka amfani da shi ba, a'a, akwai wato kala-kalan kuɗi daban-daban, kuma kowane kuɗi akwai irin darajarsa. Akwai Bitcoin, akwai Ethereum, akwai su XRP, akwai suna nan da dama, kuma kowanne yana da darajarsa, amma mafi daraja a ciki shine Bitcoin da Ethereum. Wannan ana amfani da su kuma sun yi ƙarfi sosai, kuma abin da yasa kenan mutane suke ganin cewa cryptocurrency yana da muhimmanci. Kuma abin da yake faruwa shine lallai kan
a duniyar da za ta zo na gaba zai kasance dole a yi amfani da cryptocurrency. Misali, kamar yadda da muna zuwa post office ne a tura sako, wanda ki tura wa sako kamar wasiƙa, za ki je post office ne ki bada takarda ki sa a box ɗinki a kai miki zuwa wasu kwanaki. Yanzu kuma aka samu email, za ka zo ka email ɗinka, ka tura email ɗinka instantly zai je inda kake so, za ka tura abubuwanka. Aka zo ana iya yin transfer ɗin kuɗi, banking system ya koma komai ya koma digital. Aka zo abubuwa da dama, za ka yi chatting da ɗan uwanka, da ba ka iya yin waya da salular ka sai dai ka je ka ɗauko landline ka yi abu layi. Yanzu kuma to haka duniya take canzawa, dole wata rana cryptocurrency ɗin za a daina amfani da irin kuɗi da muke amfani da shi na takarda, za a koma cashless society, wato society da ba su amfani da kuɗin paper, sai wato digital currency. Wannan yana da cikin hasashe da manya-manyan masana na technology.
Kamar yadda zamani ya zo mana da ci gaba ta wannan hanyar, akwai ɓata gari cikin al'umma waɗanda suke amfani da wannan dama wajen yaudarin mutane su saka jari ta kuɗin yanar gizo. Dalilin haka yasa a Najeriya babban bankin ƙasar CBN ya umarci dukkan bankunan ƙasa da su rufe asusun 'yan kasuwa da kamfanoni masu amfani da kuɗin yanar gizo, wato cryptocurrency. Ganin harka ce da yake a lullube ta inda ba a iya bin sawun kuɗin saboda karkaka kafinsa a yanar gizo ake gudanar da shi, kuma ba za ka ganshi a zahiri ba sai dai a sosan yanar gizo. Da haka za mu dakata a nan da yardan Allah mako mai zuwa shirin zai daura. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Tsohon yariman masarautar Jordan Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani faifan bidiyo jiya Asabar cewa an tsare shi a gida kuma an gaya masa kare ya tuntuɓi kowa. Hamza ya fitar da faifan ne bayan da sojan ƙasar suka ce masa ya dakatar da duk wasu ayyuka da ka iya shafar ƙasar wajen kwanciyar hankali da tsaro. Shugaban rundunar Yusuf Huneti bai fayyace ko menene irin waɗannan ayyuka ba, kuma ya musanta rahotannin da ke cewa an kama Hamza. Ma'aikatar lafiya ta India ta faɗi yau Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus 93,249 a cikin awanni 24 da suka gabata, wanda shine adadi mafi girma a ƙasar da ke yankin Asiya ta Kudu cikin kwana guda a wannan shekarar. Ƙasashe biyu ne kawai suka wuce India da yawan waɗanda suka kamu da coronavirus, a cewar cibiyar jami'ar Johns Hopkins. Ministan sufuri na Taiwan ya faɗi yau Lahadi cewa ba zai gujewa alhakin da ya rataya a wuyansa ba game da mummunan hatsarin jirgin ƙasan da ya faru, duk da cewa an yi watsi da tayin murabus ɗinsa da ya yi, da ake ci gaba da tambayoyi a kan raunin tsaro da ka iya taimakawa ga abin da ya faru. A hatsarin jirgin ƙasa mafi muni da ya faru a tsibirin tsawon shekaru 70, mutane 51 aka tabbatar da mutuwarsu bayan da wani babban jirgin ƙasa ya yi karo da wata babbar mota kusa da gabashin garin Hulen a ranar Juma'a. Mahukuntan Habashi sun faɗi jiya Asabar cewa sojojin Eritrea sun fara janyewa daga yankin Tigray, inda suka yi aiki a gefen sojojin Habasha a yakin da ake yi da shugabannin yankin da suka tsere. Ma'aikatar harkokin wajen Habasha a cikin wata sanarwa ta ce a yanzu haka Eritrea ta fara kwashe sojojinta da ke Tigray da Habasha waɗanda ke aikin tsaron iyakar ƙasar. Ba a san adadin sojojin Eritrea da suka rage ba, kuma wasu daga cikin Tigray sun tabbatar da cewa sojojin Eritrea ba sa fita ko kaɗan. Shugabannin yankin sun zargi sojojin Eritrea da cewa wani lokacin sukan saka kayan sojan Habasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Jibo Abubakar da na Malam Ado Musa Harma, waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu Alhaji Tukur Jibo da Aisha Ado Musa jiya Asabar a masallacin Malam Babale Mahautar. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya tayani gabatar da shirin, da Linus Sahilu da ya haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.